بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر uku ga watan Safar, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, na da shekara 1440, daidai da 13 ga watan Oktoba shekara miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 32 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici ta fuskar fassara ayoyin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke da alaka da as-sifat da maganganu waɗanda suke da alaka da haka. Ibn Taymiyyah yana tai mana fashin baki akan wasu maganganu waɗanda ya ciro su daga littafin Ar-Risalatul Qushairiyya ta Abul Qasim Al-Qushairi, wanda shi kuma Abul Qasim din ya hakaito maganganun Al-Hallaj ne, Al-Husayn ibn Mansur Al-Hallaj, wani babban dan dariƙa wanda aka kashe shi akan zindiƙanci cikin shekara ta 309 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Zamu tashi a inda yake cewa wa amma qawluhu, fadin sa kuwa shi Hallaj da yace wa lam yuzhiruhu qablun wala lam yanfihi ba'du, shi Allah subhanahu wa ta'ala lam yuzhirhu qablu, babu wata kafin da ta bayyana Allah, wa lam yunfihi ba'du, babu kuma wata bayan da za ta gusar da Allah. Ibn Taymiyyah yace fa zahiruhu sahihun, zahirin wannan magana ingantacciya ce, domin halittu su ne suke da qablu sanda babu su, sai kuma a wayi gari su bayyana, sannan kuma za su kai kan ba'du sa'an da za su shude a wayi gari babu su. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da haka, da haka Ibn Taymiyyah ya ce zahirin wannan zance ingantacce ne. Fa inna zahirahu, domin zahirin ma'anar wannan zance annahu ma zahara bi qablin kana qablahu, cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana ba ta fuskar wato ta sanadiyar wata qablu, wata gabani wacce ta gabace shi, wala yafna, kuma Allah ba zai shude ba, fa yakunu shay'un ba'da, ballan tana a ce ga wani abu ya zama bayan Allah, wa hadha haqqun, mallan yace kaga wannan gaskiya ce. Fa huwa subhanahu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, domin shi Allah subhanahu wata'ala siffar shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa ne cikin addu'a sa da yake cewa antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un, haka Allah subhanahu wata'ala siffar shi take kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wannan addu'a ta shi. Antal awwalu, kai ne na farko, falaysa qablaka shay'un, babu wani abu kafin kai, wa antal akhiru, kai ne na ƙarshe, falaysa ba'daka shay'un, babu wani abu bayan ka. Wa amma qawluhu, fadin sa kuwa da yace wa lam yajma'ahu kullun wa lam yujidhu kanun wa lam yafquduhu laysun, yace babu wata kullu da ta hada Allah, ko wata kana da ta samar da shi, ko wata laysa da ta kawar da shi. Ibn Taymiyyah yace fa fihi ijmalu, a cikin wannan magana akwai dunkule, akwai wato magana a dunkule. Fa in arada annahu la yuqalu, idan Hallaju yana nufin ne kar a ce kana Allahu, kar kai amfani da kana wajen bada labarin Allah, mallan yace fa hadha batilun, to wannan barna ce in haka yake nufi. Fa fi sahihi an Imran ibn Husayn an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, domin ko ya zo a cikin hadisi ingantacce daga sahabi Imran dan Husayn, Allah ya kara masa yadda, daga annabi alaihi salatu wassalam, anna ahlal yaman qalu, cewa mutanen Yaman sun ce ya Rasulullah, suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ji ina ka linatafaqqaha fid din, mun zo gare ka ne dan mu fahimci addini walinas'alaka an awwali kuma dan mu tambaye ka game da farkon hadzal amri farkon wannan al'amari na halitta ma kana ya abin ya kasance farkon qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance babu wani abu gabanin sa to kaga manzon Allah da kanshi ya amfani da lafazin kana Allahu wa kana arshuhu 'ala al-ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance akan ruwa thumma khalaqa as-samawati wal arda sannan daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa wa kataba fi dhikri kull shay'in ya rubuta kuma komai da zai faru a cikin littafin sa wannan hadisi kamar da malai ya ambata al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a can ƙarshen sahihul Bukhari kitabut tauhid haka ya fitar da shi kuma a cikin littafin kitabu bada'il khalq haka baya ga Bukhari al-Imam at-Tirmidhi ma ya fitar da shi a cikin kitabul manaqib na jami'ut tirmidhi hadisi ne tabbatacce babu matsala akan shi insha Allah ibn taymiya yayi wata risala ta musamman wanda ya tattauna akan wannan abin nan wannan hadisi tattaunawa ta musamman wanda tana cikin jerin gir majmu'ul fatawa majmu'ul rasail din sa sannan a cikin littafin ma kitabus safadiyya anan ma yayi hadisin dogon sharhi وكذلك ان اراد انه لا يوصف بليس بليس حق كما idan yana cewa ba a siffanta Allah ta hanyar amfani da lafazin laisa ne fa inna Allah yunfa anhu ashiya'u kama sabatat lahu ashiya'u to ai Allah subhanahu wa ta'ala ana kore mishi wasu abubuwa kamar yanda wasu abubuwa suka tabbata gare shi wa in arada annahu la yujadu bikana wala yafqadu bilaysa fa hadha haqqun idan ko yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ba a samun sa ta hanyar kana ta kun fa yakun kuma ba a rasa shi saboda samuwar laysa ta korewa mallan yace fa hadha haqqun to wannan gaskiya ce to kaji abin da yake nufi da cewa magana ce dunkulalliya tana iya daukan fuska mai inganci tana iya daukan fuska mabarnaciya fa innahu laysa bimuhdathin fi waqtin duna waqti kuma Allah ba fararre bane ballantana a ce ya samu a cikin wani lokaci banda wani wala yajuzu alaihi al-adam kuma bi halasta ba asuffanta Allah da babu fala hadatha bi kana dan haka bai faru ta hanyar kana ba wala yufqadu bi laysa kuma ba za a rasa shi ta hanyar laysa ba wa amma qawluhu fadin hallaji ko da yace wasfuhu la sifata lahu siffa Allah shine a ce ba shi da siffa in ji hallaju mallan yace fa mujmalun wannan magana ita ce ita ma dunkulalliya ce fa in arada anna sifatihi la tusafu bil kalami in yana nufin siffofin Allah ba za a iya bada labarin su ta hanyar magana ba fa Allahu wa rasuluhu qad wasafa sifatihi to ai Allah da manzansa dukkaninsu sun siffanta Allah kuma da magana suka siffanta shi mislu wasfi ilmihi kamar yadda aka siffanta ilimin Allah ma'ana abin da yake nufi da wasfu anan bayanin ita kanta siffa Allah na da siffar ilimi to me wasfu dinta bi annahu bi kulli shay'in muhit Allah yake cewa ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit da ire-iren su lalle su kafirai suna cikin ko kwanto game da gamuwa da Allah ubangijin su tashin alkiyama kenan Allah yace ala ka sau ku saurara a gaya muku innahu bi kulli shay'in muhit shi Allah ya game komai da sanin sa to kaga wannan wasfu ne dake bayyana ma'anar ilimin Allah kuma yake bambance ilimin Allah da ilimin halittu yace wa qudratuhu bi'umumiha da kuma aka siffanta kudura Allah da cewa gamammiya ce karfin Allah akan komai da tasarrufin da Allah yake juya komai da shi to gamamme ne wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma cewa Allah yana da iko akan komai kamar fadin Allah ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا سي الله يتي إن الله على كل شيء قدير كما يدي ابن تيمية يكي فلا ونوري واندبا وانن بيتي وانن آية وانن إرن صفا تاوانا إن الله على كل شيء قدير أكوين شسامة دا قداء تلاتين أشكين على القرآن نظائر وانن سكي زواد بياني أكين إن الله على كل شيء قدير بزي أكيد دي جسوا أيرون وانن يني أما ريسنا نمبرجك أشكين على القرآن كما إرن وانن ولي كل وجهة هم وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير للي الله mai kaddara ne mai iko ne da jujjuya komai to kaga wannan ma yanzu siffanta karfin Allah ne kudura Allah wannan ya siffanta mana ilimin Allah wannan kuma ya siffanta mana kudura Allah cewa kudura Allah tana kan komai da kowa inna Allaha ala kulli shay'in qadir wa annahu ala wa rahmatuhu kuma an siffanta mana rahama Allah لأنها وسعت كل شيء تيوى رحمة الله تاغمي كومي إتوكما تاودا تكومي كما فانا الله ديك تيوى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به بها من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا مؤمنون هكا آية تجوكو فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا مؤمنون نعم شوى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا الله منا روقانك كبامك كياوى أن الدنيا وفي الآخرة دكما على هرا إنا hudna ilayka ya Allah mu mun shiryatu mun bi tafarkinka sai Allah ya ce ka gaya musu qala ka ce da su azabi usibu biha man ashau azabata ni Allah ina riskar da ita wanda naga dama ne na riskar da azaba gare shi wa rahmati ita ko rahmata wasi at kulli shay'in ta gama komai komai har wanda bai cancanta ba Allah zai iya mishi rahama shine ma'anar wasi at kulli shay'in shine sai Allah yake cewa yake karasa ayat da cewa kuma fasa aktubuha lilladhina yattaquna amma zan tabbatar da rahmat ga masu jin tsoro na wayutuna zakata wanda suke bada zakka wahum biayatina mu'minun kuma suna masu imani da ayoyin mu irin wannan tana nuni zuwa ga siffanta rahma Allah da Allah ya bada labari anan cewa wasi'at kulli shay'in haka kuma kamar fadin Allah alladhina yahmiluna al-arsha min hawlihi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna cewa mene rabbana wasi'ata kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adhabal jahim wannan addu'a ce da mala'iku suke yi ma mutanen kirki da Allah ya bada labari cewa إن الذين يحملون الأرش من حولهم وأنا سكيت أو كده الأرش الله سبحانه وتعالى من حوله سكيت كويدش يسبحون بحمد ربهم سنة تسبيه دن قودي وأبين جنس ويؤمنون به كما سنة إيمان دا الله ويستغفرون للذين آمن كما سنة نيمان غافرة غمومني سنة تشيوى ربنا يا الله أبين جنس وسئت كل شيء رحمة وعلمة ya Allah rahamaka ta mamaye komai to kaji ashahidi kenan wa ilma haka kuma ilmin ka ma ya mamaye komai faghfir lil ladina tabu ya Allah ka gafarta ma bayinka mu'minai wadanda suka yi laifi suka tuba wattaba'u sabilak kuma suka bi tafarkinka wa qihim sayyi'at ya Allah ka tsare su daga sharrin munanan ayyukansu Allah ka samu a cikin su ومن وقيهم عذاب الجحيم وقيهم عذاب الجحيم الله كثير تدسو دقى عذاب ووتا الله كسامو دقى سكون داس إيرا المهم شيني ولن سبو بينا الله قدعوكو علم قدرة رحمة قد دكا ننسو قرآني يازو دا بياني أكن شرهن سو سورا تاسو باد العبارن سو لكن بذا أتي باعة سبو فان تسبو فان الله دومنگا شكنش الله دا كنسا سبحانه وتعالى ya bada labarin siffofinsa ya suke ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a cikin hadisi daban-daban ya bada labarin siffofin to shine ibn Taymiyyah yake cewa idan hallajuna nufin ba a siffanta siffar Allah ta hanyar bada labarinta to wannan magana ba daidai bace saboda gashi Allah da kanshi ya bada labarin siffarsa haye mana kwatanci kenan da waɗannan guda uku al-ilmu al-qudratu da ar-rahmatu wa in arada anna al-abda la tuhitu sifatuhu bi sifati rabbihi fa haqqun idan ko yana nufin cewa shi bawa dan adam abinda ya sani na siffa Allah bai sai kewaye ilimin Allah ba siffanta wadda bawa zai wa Allah ba ta kewaye Allah ba ta sa a san Allah cikakken sani ba sai dai a san iya abinda Allah yake so a sani wala yahituna bi ilmi ba za iya kewaye ilimin Allah ba sam yace to fa haqqun wannan gaskiya ne wama azunnuhu arada ma yuriduhu ba'dul mutakallimina yace kuma bana tsammanin shi hallaju ya faɗi wannan magana da ma'anar abinda ɗan ilmul kalami suke faɗa min anna sifatan la taqumu biha sifatu da suke cewa siffa ba ta tsayawa da wata siffa akwai ko wata siffa tana zaman kanta ne ba sa tsayawa da jikin juna li'anna al-arada la yaqumu bil-ard dan suna cewa abu ne mai bujurowa to bai dan faruwa da wani mai bujurowa in kun tana a baya mun tattauna akan magana su cewa sifatu a aradu ne bujurowa suke kamar yadda misali aka haifi mutum za a fishi da wasu siffofi za su gushe yau da gobe wasu su maye gurbin su to kaga siffofin suna canzawa to za ka sai suka ce wata siffa da za ta bujuro in ta zo ba ta damfaruwa akan abu wanda yake mai bujurowa dan uwanta sai ta damfaru akan wani abu daban bal takunu sifatani wal arbani jami'an qa'imataini bil aini suka ce a siffofi da wanda ta zo da wanda ta gushe sai dai su zama sun tsayu a jikin asalin abu amma ba a jikin siffa ya kuwata ba wannan zance ne na ilmul kalam wa amma qauluhu fadin sa ko shi hallaju da yace fi'iluhu la illata lahu aikin Allah ba yi da illa ba babu dalili babu illar da ta sa Allah yake malin yace fa mujmalun wannan ma magana ce din kulalliya wa huwa aqrabu ila alhaq amma tafi kusa da gaskiya fiye da kusancin ta da ƙarya tafi kusa da daidai fiye da kusancin ta da kuskure tafi kusanci da inganci fiye da kusancin ta ga rauni in arada annahu lam yaf'al shay'an li illatin min ghairi idan ya zama hallaju yana nufin ne da yace fi'iluhu la illata lahu yana nufin Allah bai taba aikata wani abu dan dalilin wani ba sai dan dalili na kashin kansa shi Allah ba wani ne ke sa Allah yi ba ba wani ne ya so aikin ya faru ba sannan Allah yi a Allah ne ya ga dama yayi dan radin kansa dan ra'ayin kansa dan ganin damarsa da kudurarsa to idan ya zama haka hallaji ke nufi to wannan yafi kusa da gaskiya inji Ibn Taymiyyah fa hadha haqqun wannan gaskiya ne wa in arada annahu lam yaf'al al-ashya'a li illatin min nafsihi idan ko yana nufin Allah bai aikata wasu abubuwa bai aikata komai dan wato dalilin kansa ba shi Allah mislu mashi'atihi wa iradatihi wa ilmihi kaman mashi'arsa ganin damarsa iradarsa da nufatarsa wa ilmihi da ilminsa ya zama cewa ba da waɗannan siffofin ne Allah ya aikata abin ba fa hadha laysa bihaq to wannan ba gaskiya bane wal ashbahu annahu arada al ma'ana al awwal abin da yafi kamata anan shine a dauka cewa waccan ma'ana ta farko mai kyau ita yake nufi kar a dauki wannan ta biyu wa ma qauluhu fadin sako da yace kaunuhu la amada lahu kasantuwa Allah ba shi da iyaka ba shi da iyakan lokaci da za a ce kasantuwa Allah ta gushe fa hadha haqqun sahihun yace wannan gaskiya ce kuma ingantacciyar magana wa amma qauluhu fadin sako da yace tanazzaha an ahwali khalqihi Allah ya tsiratu Allah ya tsarkaka Allah ya barranta daga halaye irin na halittunsa na gajiyawa da tsufa da mutuwa da bukata da yunwa da makamantansu bukatu irin na halaye to Allah ya tsarkaka daga barinsu fasahihun, to wannan ma magana ce ingantacciya. Idza arada annahu laysa mithla khalqihi fi shay'in min al-ashya, in ya zama yana nufin Allah ba irin halittu bane a cikin wata siffa daga cikin siffofin shi ko kadan bai kama da halittu ba, su ma halittu ko kadan ba su kama da Allah ba a cikin siffofin su, to idan haka yake nufi to wannan magana ce mai inganci. Walakin man ja'ala fi hadhal kalami annahu la yusafu bis sifati allati taliqu bi, amma wanda ya dauka a sanadiyar an ce saboda cewa da aka yi Allah da halittu ba su kama da juna ba, sai wani ya ce to wannan dalili ne akan ba a siffanta Allah da wata siffa wanda sunan siffar yayi iri ɗaya da sunan wata siffa ta halitta, magana ko gani ko hannu ko fuska daga cikin siffofin Allah da suka tabbata al-khabariyya. Da zarar mutum ya ji an ce Allah baya kama da bayi ta kowane hali, sai ya ce to wannan dalili ne kenan akan kore duk wata siffa wacce sunanta iri ɗaya da siffar halittu, sai a kore ta ga Allah. Ibn Taymiyyah ya ce to wanda ya ɗauka cewa wannan zancen ya zama hujja akan kar a siffanta Allah da wata siffa da ta dace da Allah, kama yusafu khalquhu min tilka sifat, kamar yadda ake siffanta halittun Allah da siffofi masu irin wannan sunan, bima yaliqu bihim, amma wanda ya dace da na halittu fa hadha batil, to wannan barna ne. Kai kokarin katange abin da ya tabbata, ture abin da ya tabbata ta hanyar amfani da wannan dalilin, malai ce wannan barna ne. Fa innahu, domin kuwa yusafu bil ilmi, shi Allah subhanahu wataala ana siffanta shi da ilimi, wal qudrati ana siffanta shi da karfin iko, was sam'i ana siffanta Allah da ji, wal basari ana siffanta Allah da gani, wal kalami ana siffanta Allah da magana. Wannan duka siffofi ne waɗanda tabbatattu ne hatta a wurin asha'ira din. Wa in kana khalquhu yusafuna bima yaliqu bihim min zalika, kuma halittun Allah ma subhanahu wataala su ma sun kasance ana siffanta su da abin da ya dace da su na irin wannan. To kaga ba zai yi kenan kai ka kore siffar gani, siffar ido da siffar hannu da siffar dariya fushi siffar yarda duka kore ma Allah su, saboda kana ganin waɗannan siffofin idan an faɗe su to an kamanta Allah da halittu. A lokaci guda kuma ka yarda a ce Allah yana da ilimi, yana da ƙudura, yana da ji, yana da gani, yana magana, ka ce waɗannan ka yarda da su, to ai waɗannan ɗin su ma halittu suna da irin nasu. Halittu suna ji, suna gani, suna da ƙudura, suna da ilimi irin nasu, ba irin na Allah ba. A san da ka yarda da waɗannan, ka san cewa halittu na da irin waɗannan ne ko ba su da shi, ka san halittu ba su da irinsu, ko da suna da mai irin sunan siffar ba ɗaya ba ne. To haka waɗancan ma da kake musunsu su ma irin na Allah daban da na halittu ba iri ɗaya ba ne. Idan mutum ya kore waɗancan, to lazimin aqidarsa sai dai ya kore hadda waɗannan, kamar yadda Mu'tazila suke korewa ga baki ɗaya. Wallahu a'lam. Wa amma qawluhu, yace faɗin sako da ya cewa laysa lahu min khalqihi mizajun, Allah baya cakuɗe ɗaya ne ya da halittunsa sam, wala fi fi'lihi ilajun, kuma babu waraka ga aikinsa, ba wanda ya sai hana Allah yin aikin da ya ga dama. Fa huwa sahihun, wannan magana ce ta ma ingantacciya. Fa inna Allah la auna lahu wala zahir, domin Allah bai da wani mataimaki da zai taya shi aikin yin wani abu, wala zahirun ko kuma wani wanda zai shiga tsakanin Allah da wani, wanda Allah yana so ya hukunta wani ko ya mai azaba ko ya mishi wata ya sa mishi wata kaddara ko wani ibtila'i, ba wanda ya sai hana, ba wanda ya sai taimaki wani akan Allah. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa wa ma lahum fiha min shirkin wa ma lahu minhum min zahir, su kafirai wa ma lahum, babu a tare da su fihi ma a cikin wannan rayuwa ta duniya da lahira, min shirkin, wato ba su da a cikin sammai da ƙasa, fihi ma anan sammai da ƙasa ake nufi, min shirkin ba su da wani abu da suke da tarayya da Allah wajen mallakar shi. Wa ma lahum fihi ma min shirkin, shirk anan mai ana tarayya ta mallakar sama da ƙasa, ba wanda yake da tarayya da Allah a wajen wannan mallaka din. وما لهم منهم كما باسودا وانا ابو منهم دغسو غماكا wannan damirin kuma yana kuma ne zuwa ga gumaka al'andad da ake sanyawa Allah min zahiri wani wanda ya isa ya hana yiwa Allah ya hana Allah ya musu wani abu mallakan sama da ƙasa na Allah ne shi kadai kuma waɗannan gumaka da ake tutiye wai su ma alloli ne a cikin su ba wanda ya isa idan Allah ya ne hukunta wani ya hana wannan irin suna nan burjik haka masu aya masu nuni zuwa ga irin wannan ma'ana kamar fadan Allah wala tanfa'u shafa'atu illa indahu illa liman azina la ceto baya da amfani a wurin Allah sai in Allah ya ba da izini manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi da ire-iren su haka wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an yi azan Allahu liman ya sha'u wa yarda babu wani mala'ika ga mala'ikunan da yawa a sama amma ba za su iya ceton kowa ba sai bayan Allah ya ba da izini kuma ya ce a cecuwa ne da haka Allah subhanahu wataala yana da siffa ta cewa babu wanda ya isa ya taimaki wani akan Allah ma'ana ya nemi ya hana Allah yin aikinsa babu kuma wanda ke da tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin mallakar sammai da ƙasa da halittun da ke cikin su bal huwal ghaniyyu an jami'i khalqihi malai yace yadda abin yake shine Allah subhanahu wataala ya wadata daga dukkan halittunsa ya wadata ya fi karfin komai nasu wa kadhalika subhanahu innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka al'amarin Allah yake idan Allah ya so halitta wani abu an ya kula lahu kun sai ce da shi kasance fayakunu nan take sai ya kasance yadda Allah yake son shi ya kasance la yahtaju ila ma yahtaju ilayhi khalquhu min almu'alaja Allah baya buƙatuwa zuwa ga abinda halittu suke buƙata zuwa gare shi min almu'alaja na taimake ke ne ya juna in za a yi wani abu in za a hada wani abu a duniya sai an yi taron dangi kalli yadda ake gina gida misali idan mutum zai gina gida da kuɗin shi da filin shi da komai bai isa kawai ya waye gari ga gidan da ya kasance ba dole sai an gayyato mutane iri daban-daban tun daga kan masu zane da masu abin nan laborori da magina da masu komi sai an nemo wanda zai shi mai fenti daban mai buga kwano daban mai yin wayarin daban mai sa tiles daban mai sa kaza kowa sai an yi taron dangi sannan za a yi gidan nan kuma ba dole bane ma bayan an gama taron dangin ya zama aikin ya zama perfect na fata mun fahimci wannan to kaga wannan shine halittu suna da bukata zuwa ga mu'alaja idan mutum abin nan zai daura wa ƴan shi aure ne nan ma sai ya gayyato jama'a sai ya nemi waye liman da zai addu'a ina kanin baban shi wanda zai bada auren ina dattawan anguwa da za su sa albarka ina ƴan matan amarya da dattawa masu kai amarya dole sai an ta gayya taron dangi kalla da kyau kaga duk abin da bayi suke haka suke likita da zai ba mutum magani da ya mishi fida a cikin ɗakin fida na likita bai iya yi shi kaɗai shi ma sai ya taro gayya masu taya shi da abokan aikinsa da yaran shi da nurses masu miƙo kaza da masu gwada numfashi da wani mai miƙo wukake da mai yin anesthesia duka sai sun yi taron dangi sannan za su yi wannan aikin daga ƙarshe kuma suna iya samun kuskure kuma gaba ɗaya in ka je kasuwa haka za ka ga in kana so ka siyo abin cefa ne sai an yi taron dangi a siyo wannan a can a siyo wannan a can a aiki yaro ya kai niƙa a siyo itace a can haka sai an haɗa abubuwa daban-daban to haka bayi suke ba wanda ya isa a cikin bayi ya ce ba ruwan shi da kowa kada za ka gani ko da wuni ɗaya ne ka ce ba ruwanka da kowa ba ka neman taimakon komai a gunkowa you will not survive dole sai an taya ka abubuwa da yawa to shine Allah shi baya bukata zuwa ga waɗannan bukatun irin da bayi ma yahtaju ilayhi khalquhu min almu'alaja abinda bayi suke bukata na taimakekeniya junansu haka Allah ya sanya su kuma bayi a junansu kazalika sakharna ba'dakum li ba'd muka hore mu wasun ku wasu la yatakhidhu ba'dukum ba'dan sukhriya dan wasu su dauki wasu a matsayin ma'aikata ko masu taya su ko menene kalla kaga mace idan ta haihu danta ne ta taife shi amma ba ta iya yin mishi komai ta kadai sai an taya ta yi mishi wanka sai an taya ta kai ruwan wanka sai an taya ta yin abinci sai an ta bata shawarwari ba za ta iya surviving on her own ba tare da taimakon al'umma ba to haka din rayuwar dan adam take in ka kalla kowa yana da bukata zuwa ga wani iyaye yana da bukata zuwa ga yaya yaya yana da bukata zuwa ga iyaye mazaje yana da bukata zuwa ga matansu kuma mata na da bukata zuwa gare su makwabci da makwabci malami da daliban sa mai saye da mai siyarwa shugaba da mabiyansa kowa na da bukata zuwa ga daya babu wanda kuma zai rayu in isolation in babu sauran in babu dalibai malami bai da wani katabu kenan haka mai kudi in babu talakawa ya ma za a gane shi mai kudi ne saboda akwai talakawa ne a ake gane shi yana da kudi ko mun gane har mai kyau misali mace mai kyau tana da bukata zuwa ga mummuna saboda idan babu mummuna ba za a gane tana da kyau ba ita sai da aka yi comparison cewa wannan tafi wannan kyau sai na gane tana da kyau har aka yi appreciating kyanta ko mun gane to da haka kowa na da bukata zuwa ga kowa kowa babu wanda yake wai shi zaman kanshi yake bai da bukata wani babu to wannan siffar bayi kenan kuma siffa ce ta gazawa to shi ko Allah subhanahu wataala bai da bukata zuwa ga kowa in ya ga dama yau gashi nan da Allah ya fushi yace waye isa ya hana inda Allah ya ga dama an yi hulikal masiha ibnu maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a Allah yace inda ya ga dama sai kashe isa ya kashe uwarshi da duk mutanen duniya waye isa ya hana Allah ba wanda isa kuma babu abin da zai kuma daidai ne inda Allah ya ga dama yayi babu wani abu da bayi suke yi wanda yake amfana Allah sawa'un masu bauta mishi ne ko masu fandare mishi duk yawan bautan mutum shi mutumin ita tawa amfani duk yawan saban shi shi mutumin wannan saban kai zai cutar ba ka cutar da Allah ba Allah ya tsare mu malam yace wa kazalika qauluhu haka nan fadin hallaju da yace bayanahum biqidamihi kama bayanuhu bihudusihim Allah ya bambanta da halittu biqidamihi da kasancewarsa Allah qadimi mahalici wa bayanuhu su kuma sun bambanta da shi bi hudusihim da kasancewar su kirkirarru Ibn Taymiyyah yace sahihun wannan zance ma mai inganci ne wa in kana ma bayana Allahu bihi khalqahu a amma min mujarrad alqidam ko da yake fa abinda ya bambance Allah da halittun shi yafi mujarradin a ce saboda shi qadimi ne su hawadis ne abin yafi haka fadi fa innahu bayanahum domin Allah ya bambanta da su bi jami'i sifatihi da dukkan sauran siffofinsa laysa lahu fi shay'in minha mithlun babu wani irin Allah a cikin wata siffa daga cikin siffofin shi wanda za a ce ga wata halitta ta yi kama ko ta zama kini ko ta zama kishiya ga Allah a cikin wannan siffa wa amma qauluhu fadinsa ko da yace in qulta mata in kace yaushe ne faqad sabaqal waqta zatu to zatin Allah ya riga yi lokaci da za a ce yaushe fa hadha sahihun wannan ma magana ce mai inganci fa inna Allah la yuqalu mata kana dan ba a cewa yaushe Allah ya fara ibu huwal qadimul ladhi lam yazal wa la yazalu dan Allah shine wanda bai gushe ba kuma ba zai gushe ba wa amma qauluhu fadin hallaji ko da yace in qulta huwa in ko kace kai amfani da lafazin huwa falha'u wal wawu khalquhu to wannan zamirin na huwa ha'un da wawun din nan su ma halitta ne malai yace fa huwa kalamun fasil wannan magana ce barantacciya fa innahu domin yadda abin yake in arada an yuqalla yuqala idan hallaju yana so ne yace kada a ce huwa kar ai amfani da huwa wajen siffanta Allah fahadha khilafu ijma'il muslimina wa sa'iril umam to wannan ya saba wa ijma'in muslimai da sauran al'ummomi da suka yadda akwai Allah ma'ana har yahudu da nasara sun yadda ana iya cewa huwa kaza in an zo fadin Allah wa huwa fasidun bidarratil aqli wa shak kuma wannan magana ce ta barna a hankalce magana ce ta barna a addinance saboda mene qala ta'ala Allah yana cewa huwal awwalu wal akhir kaga Allah da kanshi ya amfani da lafazin huwa Allah shine na farko kuma shine na ƙarke وقال كما الله يتي وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش كأنا ما يتي وهو كما الله شيني الذي خلق السماوات والأرض شيني يا هذا تسمي دكسا في ستة أيام أتكون قوانا كيشدا ثم استوى على الأرش سأنا يدي ديتا أكام الأرش الله يساك تشوى وهو الغفور الودود شيني ميغافر وكما ميكونر باينسا وهو معكم أينما كنتم كما شيني الله واندي كي تارد كود إلمان سدئين دكوك وفي القرآن من ذكر هو ما لن يتشي أتكين القرآن أنبت اللفظ هو لسبنت الله دئتا أكثر من أن يحسر هنا يا فكر فان أكيد دكيش فنفى قوله فنفي قوله هو من أعظم الباطل دان هكا كوري تشي وابزيو أتشي هو با yana daga cikin barnama fi girma domin gatanan da yawa kamar yadda muka ji anan da wasu da dama huwallazi anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun wa huwallazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah irin wa huwallazi ansha'akum irin wa huwallazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi irin fadin Allah wa huwallazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma تفعلون إرم فدن الله وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم إرم فدن الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرعتم قاسنا ديوا 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 بذلك يكدد جسوا ذلك تشوى كرأة تشوى الله هو توانا مغانا برنا انجيبون تيميا باريدي بج مالين يتشوى بدا تشوى وإن أراد أن يقال idan ko yana nufin a ce ma huwa waye shi Allah ya Allah yake li adamil ilmi bi haqiqatihi saboda rashin samuwar ilimi na sanin haqiqa Allah fala yasduhu an yadulla ala zalika bi qawli to bai dace ya ce zai bada wannan zancen da fadin sa falha'u wal wawu khalquhu ba ba haka ya kamata ya fada ba فإن هذا لو كان حجة لصح أن يهتج به في متى وأين ومن وانا عند حجة تودا إرن شكما ذا أكفا حجة كافنن دي مغانا أكام متى دا أين لسي أتشي ميمون دا تاون دا ألف ميابي سادن سماه لتوني كو أتشي الحمزة دا ياون تلين دا نون سماه لتوني تودا دا وانشان حجة دا نماكي كماتا أتشي بتقدير كون الحروف مخلوقة زافت وانا نبسا قدر تشيوا إدن أن سلم تشيوا حروفا لنن هل تونس لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار بها عن الله باديدي بني أكفا حجة دائرون وانا مغانا دكسن تشيوا سحرفا هلتا أكفا حجة دائرون بهالستا أكوري يور أكفا حجة da su a haka ta fuskar kore riyuwar ai amfani da su wajen bada labarin Allah ba aw listifham ko a kore riyuwar ai tambaya biha da waɗannan harufan na mata da aina an ba'd shu'unihi wa sifati ai tambaya akan wani sashi na sha'anin Allah da siffarsa ba wa idkhalu labdhi huwa baina mata wa aina shigar da lafazin mata da yayi tsakan aida huwa da yayi tsakanin mata da aina yadullu ala annahu arada listifam da ya ambaci mata sai ya ambaci huwa sannan kuma yazo ya ambaci aina anan gaba to kaga lafazin huwa a cikin jeren giyan magana yazo tsakanin aina da mata ya fara ambatan mata sannan ya ambaci bayani akan huwa sannan yazo ambaci bayani akan aina shine mallaka yake cewa to yadda jera su a haka a jejjere din nan yana nuni dilalatul iqtiran tana nuni zuwa ga cewa shi ma huwan yana nufin yin tambaya da huwa a ce ma huwa waye Allah kamar yadda za a ce aina huwa ko mata kana to wannan yana nuni a kaikeice zuwa ga yadullu ala annahu arada listifam tambaya din yake so yayi wato yana kamar yadda ya kore yuwar a ce mata game da Allah muka ji cewa wannan magana ibn Taymiyyah ya ce mai inganci ne in kulta mata faqad sabaqal waqata, to haka kuma yana nufin in kulta ma huwa to nan ma ba a ansa ba, kamar yadda zai faɗa mana cewa in kulta aina faqad taqaddamal makana. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa wannan jerin gir bai batu akan kore yuwar a tambayi wani abu game da Allah ta hanyar amfani da mata, da kuma kore yuwa a tambayi wani abu game da Allah ta hanyar amfani da aina, sai ya saka huwa tsakankaninsu. To wannan yana nuni zuwa ga ita ma huwan ya zo da ita ne dan bayani akan rashin yuwar a ce aina, wato ma huwa tambaya da za a amfani da lafazin huwa game da Allah. Shine abin da yake cewa ana cewa wa idkhalu lafzi huwa baina mata wa aina, shigan da lafazin huwa da ya tsakankanin mata da aina, yadullu ala annahu arada al-istifham, yana nuni zuwa ga cewa Hallaju yana so ne ya bayani akan huwa ta fuskar cewa ita ma ba a cewa ma huwa. Wallahu alam. Malam ya ci gaba da cewa wa in arada anna idza qulna huwa fa inna ma takallamna bi hurufin makhluqa, idan ko yana nufin duk sanda muka ce huwa mu halittu, to mun yi magana da harufa ne waɗanda suke suma ababen halitta. Wa anna dhalika yufidu nafya ma'rifatina bihi, kuma wannan yana nuna kore sanin Allah daga barin mu. Fa hadha min abtalil kalami, to wannan kuma na daga cikin zance mafi zama barna. Fa innal qa'ilina bi anna al hurufa makhluqa wal huruf ghayru makhluqa muttafiquna ala anna al ikhbara anhu bi huwa la yanfi ma'rifatu, yace domin da waɗanda suke cewa harufa halittu ne da masu cewa harufa ba halittu bane, dukkaninsu sun hada akan cewa ba da labarin Allah ta hanyar amfani da lafazin huwa baya kore sanin Allah. Abu ya kuma wata magana ne daban batu akan khalqul qur'an. Mun ji a baya cewa fadan alqur'ani makhluki ne, bid'a ce ta ainihin jahmiya, shine shi'ar din da ake gane su da shi. To a cikin kuma ahlus sunna sai aka samu wasu waɗanda suke cewa lafzi bil qur'ani makhluq, lafazi na da nake furtawa sautin mai karatu sa'ad yake tilawa alqur'ani shi kam halitta ce, amma abinda ake karantawa shine zancen Allah. To yanzu wannan sautukan na harufa da suke fita, sautin harufa wanda ke haifar da kalmomi ya hada jumloli da ayoyin da kake karantawa, asalin sautin karan muryarka halitta ne. Akwai wanda suke da wannan ra'ayi, akwai wanda suke ganin kuma tafiya akan wannan ra'ayi kamar shiga wani babi ne na irin wancan zancen na jahmiya amma ta bayan kofa. To da masu fadan sun yadda a ce lafzi bil qur'ani makhluq din, da wanda suke ganin fadan haka shi ma bid'a ne, dukkaninsu sun hada akan cewa dan an ce wa huwa Allahu fis samai ba laifi bane, sun yadda a faɗa haka, kuma wannan bai nufin ba san Allah ba. Fa zahara anna qawluhu, sai malai yace wannan ya bayyana mana cewa fadin Hallaju da yace alha'u wal wawu khalquhu kalamun laysa fihi huna fa'idatun bihal, cewa wannan zancen bai da wani amfani anan, shirme ne kawai shaqaha ce irin tasu ta yanda rika. Wa idza kana al mutakallimu bidhalika lam yadhkur kalaman muntaziman mufidan, to in ya zama wanda ya faɗi magana bai ambaci zance wanda yake ya tafi a tsari na hankali mai fa'ida ba, sawa'un kana haqqan aw batilan, shin wannan fa'idar da za a fahimta gaskiya ce ko ba gaskiya ba, zancen bai da ma'ana. Inda kuma an samu ma'ana sai an yi tunanin ma'anar ta inganta ko bata inganta ba. Fa huwa jadirun ala Allah yusadalla bi kalamihi ala annahu haqqun aw batil, to maganar ta zama ba ta da an kasa gane ma'anarta, ballantana a gane gaskiyarta ko ƙaryarta ta fi cancanta a ce barna ce fiye da wanda aka gane ma'anarta, ta zama kamar maganar mahaukaci kin, ta zama shataha. Haka mahaukaci idan ya faɗi magana da sunan yana bada shaida akan wani abu ba amma gane me yake nishi ba, ballantana a iya tabbatar da claim ɗin da ake da'awar da ake ko a kore ta, kaga ba za a gina an san wani claim ko kore shi da maganar mutumin da bai da hankali ba, ko kuma maganar mutumin da ke magana irin ta marasa hankali, ko maganar ta bayyana cewa an kasa gane ma'anarta. Thumma qa'ilun qa'ilu hadha qa'ilu dhalika in arada anna nafsal aswati anna nafsa aswatil ibadi makhluqatun fa hadha sahih. Idan ko ya zama yana nufin wato su sautukan da halittu ke furtawa sautukan halitta ne, to wannan gaskiya ne, shine magana da muka faɗa a yanzu dinnan cewa sautin mai karatu halitta ne. Wa in arada anna nafsal hurufi huruful qur'ani wa ghairihi ma takallama Allahu biha wa laysat min kalamihi fa hadha khilaful kitabi was sunnah. Idan ko yana nufin harufan da ke cikin alqur'ani alif lam mim hamin qaf ire-iren waɗannan harufa da sauran ayoyin da ke cikin alqur'ani, harufan da aka gina ayoyin alqur'ani alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi, yace waɗannan harufan halittu ne da suna alqur'ani da kuma wani abu wanda ba alqur'ani ba daga cikin maganganun Allah, domin maganganun Allah ba su kai ta akan alqur'ani ba. In yana nufin duk waɗannan da Allah ya magana da su ba magana Allah bane halittu ne, fa hadha khilaful kitabi was sunnah, to wannan ya saba alqur'ani ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khilafu salafil ummati, ya saba wa magabatan al'umman nan sahabbai da tabi'ai wa a'immatiha, ya saba wa limamai su Abu Hanifa su Maliku su Shafi'i su Ahmad su Ishaq dan Rawiya da sauran malamai Sauri su Yahya ibn Ma'in da duk sauran malaman musulunci sun tafi akan cewa lalle Qur'ani magana Allah ne, kuma Allah yana magana, kuma waɗannan harufa da Allah ya magana da su ba halittu bane. Haka in ya faɗi wannan ya saba wa ijma'in din musulman duniya. Wa amma qauluhu, faɗin sako da yace in qulta aina, to ka ji zance na gaba din wanda aka saka huwa tsakankanin su. Idan ka ce aina faqad taqaddama almakana wujuduhu, to ai samuwar Allah ta rigayi wuri, Allah yana nan tun babu wani wuri da za a ce ma aina Allah yana nan. Fa hujjatun dha'ifatun, wannan hujja ce mai rauni akan tabbatar da samuwar Allah. Li anna wujudahu qabla almakani la yamna'u ba'da khalqi almakani an yuqala wa aina huwa, domin samuwar Allah kafin samun abinda ake ce ma wuri bai kore bayan Allah ya halicci wurin a tambaya a ce to yanzu ina Allah yake. Fa innal aina nisbatun wa idafatun la takunu illa ba'da wujudil mudafi ilayhi, domin cewa aina ina dangantawa ne wanda bata yiwuwa sai an samu mudafu ilayhi. Aina tana daga cikin lawazimul idafa a larabci, dole sai an samu mudafu ilayhi wanda za a danganta mishi aina din nan, sai an danganta shi, to daka sai an samu wurin. Wa amma mata fa huwa yaqtadi hudusul mas'ul anhu, kaga aina ta bambanta da mata, dan ita mata tana nuni zuwa ga abinda aka danganta mishi mata to fararre ne. Fa jawabu mata yaqtadi hudusuhu, idan aka ce mata amsar shi na nuni zuwa ga samuwa wata ke tana da iyaka, illa an yujaba anhu bi annahu lam yazal, sai da a bada amsar shi a ce Allah bai gushe ba. Fa idza qala alqa'il, idan mai magana ya ce mata kana yaushe Allah ya kasance, kila lahu sai a ce masa lam yazal wa la yazalu, bai gushe ba kuma baya gushewa. Wa amma jawabu aina, idan ko ya tambaya aina Allah fa huwa yaqtadi uluhu, to wannan yana hukunta amsa mishi da daukakar Allah. Wa huwa aliyun azimun wa laysa bimuhdathin, Allah madaukaki ne mai girma ba fararre bane. Fala yushabbahu ahadihim ahaduhuma bil akhar, kar as kwamanta dayan waɗannan wato mata wadda take nuni zuwa ga samuwa, ka kwatanta ta da aina wadda ke nuni zuwa ga uluwi. Aina tana da mashiga amma mata ba ta da shi. Wa amma qauluhu, fadin Hallaji ko da yace fal hurufu ayatuhu, harufan nan ayoyin Allah ne, harufan alqur'ani ayoyin Allah ne, malin yace fa kalamun sahihun, magana ce mai inganci. Wa kazalika alqur'anu, haka nan alqur'ani huwa kalamullahi ghairu makhluqin, zancen Allah ne ba abin halitta bane. Wa huwa ayatu, ayoyin Allah ne. Wa kaunul qur'ani bi hurufihi wa ma'anihi ayatu, kasancewa alqur'ani da harufansa da ma'anar, wato harufa tilawar doran matanin da kuma ma'anar da ke kunshi a cikin waɗannan ayoyin, dukkanin su ayoyin Allah ne, لا يستلزم كون ذلك مخلوقا wannan baya lazimta a ce Qur'ani ya zama halitta wa amma qauluhu fadan sa da yace kuwa wa wujuduhu ithbatu samuwar Allah shine tabbatar da Allah din falam yurid bihi wallahu alam falam yurid bihi wallahu alam ma ya'nihi almutakallimu bilafdhil wujud Allah shine mafi sani amma ni ina ganin Hallaj bai nufi da wannan wujuduhu din nan ma'anar lafazin alwujudu da ɗan ilmul kalami suke fadi samuwa innama arada bihi ma yuriduhu sufiyya anan yana fadan lafazin alwujudu ne da irin ma'ana da istilahi da terminology da fassara irin ta sufayi wa huwa mutabiqun mutabiqul lugha a wurin su a alwujudu shine abin da ya dace da abin da yake a cikin halshe ya kulu sukan ce wujudul abdi lahu huwa isbatuhu samuwar bawa da aka gani a duniya yana tabbatar da akwai Allah da ya halice shi wa ma qauluhu fadan sa da yace ko ma'rifatuhu tauhiduhu sanin Allah shine dayanta Allah wa tauhiduhu tauhidin Allah kuma tamyizuhu min khalqi bambance Allah daga halittansa فلا ريب ان هذا ابطال لمذهب الاتحاد والحلول ما ليتي باب الشك wannan wargazan mazhabin yan cewa Allah da mutun suna hadewa da juna ne wargazan mazhabi ne na masu cewa Allah yana shiga jikin mutane wa huwa haqqun kuma wargazan wannan mazhabi gaskiya ne wa tamyizuhu min khalqi muttafaqun alayhi bayna ahli al-iman bambance Allah daga bayi abu ne wanda aka hadu a kansa dukkanin masu imani sun hadu akan wannan wala yastaqimu dhalika illa idza kana ba'ina min khalqi kuma wannan bambance Allah da bayi ba za ta yiwu ba za ta tafi daidai wa daida ba sai an yadda cewa Allah yana nesa da halittunsa ghayru dakhilan fihim kuma ghayra dakhilin fihim kuma ya zama Allah baya shiga cikin halittu sai an yadda da haka sannan za a iya tantance cewa lalle Allah subhanahu wataala ya bambanta da halittu kuma ya daukaka ya zama Allah yana nesa ne da halittu kamar yadda shi ya bayyana da kansa wa amma qauluhu fadan sa da yace kuwa ma tusawwiru fil azhani fa huwa bi khilafi duk abinda kake iya surantawa a cikin zuciyarka to Allah ya saba wannan surantawar taka huwa kalamun mujmalun malai ce wannan mazance ne dunkulalle wa ma'anahu sahihu ma'anar shi mai inganci yana da ma'ana shi ma guda biyu akwai mai inganci akwai mara inganci to ma'anar sa mai inganci anna haqiqatan rabbi la yatasawwaru hal abd cewa hakikanin yadda Allah ubangiji yake bawa bai iya suranta ta yadda hakika take man tasawwara shay'an wanda ya suranta wani abu a cikin kwakwalwarsa ya itaqada annahu haqiqatur rabbi ya kudurta cewa wannan shine hakikanin Allah fallahu bi khilafi zalika to Allah ya saba wannan hakikanin da mutum ya suranta wal ma'ana al batilu dayan ma'anan maras kyau din an yi kala a ce kullu ma tasawwarahu al abd wa aqalahu fa huwa mukhalifun lil haqq duk abin da bawa ya suranta ko ya fahimta to ya saba wa Allah falaysa al'amru kadhalika to wannan ba daidai bane don bawa na iya siffanta abinda wato zai iya fahimta abinda manzo Allah ya siffanta mishi gurgudan fahimta abinda Allah ya huwace mishi to wannan kuma bai saba din wa amma qauluhu fadan sa da yace kuwa kaifa yuhillu bihi ma minhu bada'a ta yaya za a ce abinda Allah ne ya fara da shi ya koma ga Allah aw ya udu ilaihi ma huwa ansha'a ko wani abu da Allah ya halitta ya koma ga Allah wannan zance malai yace fa kalam mujmalun shi ma magana ce dunkulalliya fa inna man yaqulu dan wanda ke cewa alqur'anu makhluqun jahaniya masu cewa qur'ani abin halitta ne khalaqahu Allahu munfasilan anhu Allah ya halicci halitta alqur'ani daban da Allah kamar yadda Allah ya halicci bayinsa daban da shi kadi ya kulu misla hadhal kalam, mai fadan irin waccan magana zai yi fadan irin wannan kuma. Fa yaqulu sai ce la yuhillul qur'anu bihi, qur'ani baya komawa ga Allah, wala yaquma bizatihi, kuma baya tashi a zatin Allah. Fa innahu minhu bada'a, dan daga Allah ya faru, wala yaudu ilayhi, amma ba zai koma zuwa ga Allah ba, li annahu ansha'ahu, saboda Allah ya halicce shi. Wal qawlu bi anna kalamallahi makhluqun, yace to fadin da cewa qur'ani magana Allah a ce wai halitta ne, munfasilun anhu, daban da Allah, qaulun batilun, wannan maganar banza ce, barna ce. Wa huwa shi'alul jahmiyya, kuma wannan shine tutar jahamawa, duk wanda kaje yana fadan wannan magana to ba jahmi, addinin jamu dan safawane yake, ba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Domin dai qur'ani ya tabbata cewa magana Allah ne, da fadin Allah din shi kansa a ayoyi daban-daban, da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai daban-daban. Fa in ahadin minal mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallahi, haka Allah ya faɗa karara. Idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kusanci da makwabtaka zuwa gare ka, ka bashi makwabtaka, ka bashi kariya har ya ji zancen Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake yawo anguwa anguwa, ƙauye ƙauye, kasuwa kasuwa, yana neman taimako, yana cewa ne wane ne zai bani taimako ya kawani kariya, hatta uballiga kalama rabbi, har na isar da zancen Allah ubangijina. Ga sunan ayoyi birjik da hadisai, kalli ko wannan hadisi da yazo wanda Bukhari ya fitar da shi da sauran ashabul kutubus sita, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana a cikin hadisin kudusi, yake cewa na raba fatiha, na raba sallah tsakanina da bawana. Idan bawana ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai Allah ya ce sai na ce bawana ya yabe ni. Idan bawa ya ce maliki yawmiddin arrahmanur rahim, sai Allah ya ce bawana ya ziga ni. In bawa ya ce maliki yawmiddin, sai Allah ya ce bawana ya kururuta ni, madahani abdi, kaza kaza abdi. Idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai Allah ya ce hadhihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Duk wannan menene magana ce Allah yake? Allah yayi magana da annabi Musa, Allah da kanshi ya bada labari a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani. Allah ya magana da Musa, annabi Musa ya ce kaza, Allah ya ce mishi kaza, ya ce kaza, Allah ya ce mishi kaza. Wannan abu ne sananne, da aka kore cewa Qur'ani ba magana Allah bane. Wannan shi'ar ne na jahmiya jama'a, abin takeici da bakin ciki a nan kasar, har da malamai da ake danganta da Ahlus Sunna suna faɗa irin wannan maganganu. To wannan ba karamar barna ba ce, a samu mutum da sunan Ahlus Sunna kuma yana cewa Qur'ani ba magana Allah bane, Qur'ani halitta ne, wannan muguwar magana ce, Allah ka tsare mu. Kuma mabudi ne na yada munanan aqidu a cikin musulmai, Allah ka tsare mu. Wa huwa fil haqiqati, kuma haqiqanin makwarar wannan magana shine takzibul lirusuli, kareta annabawa ne. Amma annabawa suna zuwa ne su ce ga magana da Allah ya ce a gaya muku, Allah yayi wahayi ya ce a ce muku kaza, Allah ya ce qul huwallahu ahad, Allah ya ce a ce muku shi Allah ubangiji guda ɗaya ne, qul kaza qul kaza, duk abin da manzo Allah ya bada labari na alqur'ani yana cewa mutane ne Allah ne ya ce a gaya muku wannan magana sa ne, Allah ne ya aika jibrilu ya ce a gaya muku wannan. To duk wanda ya ce ba magana Allah ba ce, to ya kareta abin da annabawa suka faɗa kenan, kaga ya take zuwa ga kafirci kenan, Allah ya tsare mu. Wannan magana kuma Ibn Taymiyyah ya tattauna a wurare da dama, wurare daban-daban, kamar cikin littafin Al-Hamawiyya, a inda ya kwararo nassoshi da maganganu daga malamai kala daban-daban wajen tabbatar da Al-Qur'ani zancen Allah ne. Haka galibin malaman da suka yi rubutu akan aqida, irin su Ibn Abi Asim, irin su Muhammad Ibn Nasr al-Marwazi, irin su Ibn Manda, Ibn Khuzaima, Abdullahi dan gidan Imam Ahmad, irin Abubakar Ibn Abi Ibn Abi Dawuda, irin su Imam Tahawi, duk wani malami da ya rubuta littafi akan aqida ta salaf, sawa'un masu isnadoji kamar su waɗancan na baya, su Ibn Battah da makamantansu, koko wanda ba su da isnadoji wanda suka zo daga baya, irin su Tahawi, su Ibn su Maqdisi mai Lum'atul I'tiqad, har zuwa kansu Amirus Sanani da makamantansu, da malaman wannan zamani irin su Muhammad ibn Abdul Wahhab su Al-Sheikh Al-Albani su Ibn Baz duk wani malami da ya rubuta akan aqidar musulunci ya tabbatar da cewa Qur'ani magana Allah ce babu wanda ke musun wannan sai batattu jama'a batattu aqida su kadai suke musun wannan amma Qur'ani wannan shine zance tabbatacce game da shi ko risala ka karanta muqaddima ta haka zaka gani Allah ya tsare mu wa kazalika qawluhu hakanan fadin sa shi Hallaju da yace la tumaliquhul uyunu idan duna ba sa riskarsa kad yushiru annahu la tajuzu ru'yatuhu bil uyun wannan yana iya nuna maka kamar yana cewa ne ba zai yu a ga Allah da idaniya ba to wannan ko ba daidai bane shi ma domin Allah yana cewa wujuhun yawma idhin dira ila rabbiha nazira walaysa al'amru kadhalika mala yace ba haka al'amarin yake ba bal ru'yatuhu bil uyuni ja'iza ganin Allah da ido abu ne mai yuwa tun daga ma kan fadin shi annabi Musa da yace an menene yake cewa arin dun qala rabbi arini anzur ilayka ya Allah ka bari na ganka malaman tafsiri suka ce mujarradin wannan tambayar tana nuni zuwa ga zai yi wani da ba zai yi ba annabin Allah ne bai tambaye Allah abinda ba zai yi ba domin tambaye Allah abinda ba zai yi yana daga cikin wuce iyaka a wajen roƙon Allah annabi Ibrahim da ya roki Allah cewa arini kaifa tuhyil mauta saboda zai yi wani kuma Allah ya gwada mishi tun a nan duniya ina fata an fahimci wannan annabawa ba sa tambaye Allah abinda ba zai yi ba da haka annabi Musa da ya tambaye Allah cewa ka bari na ganka ya Allah saboda a cikin ilimin da Allah ya huwace masa ya san zai yi wa ga Allah kuma Allah bai kore hakan ba sai dai Allah ya kore ganin a wannan lokacin a wannan alamin a alamil kauni wannan ba zai yi a ga Allah ba ina fata mun fahimci wannan to dan haka ganin Allah abu ne mai yuwa wal mu'minuna yawmal qiyamati yarawnahu ayanan mu'mini ranar alkiyama za su ga Allah ido da ido wannan ya tabbata a cikin hadisai waɗanda suke mutawatirai karanta littafin kitabun ru'ya na al-imamu abul hasan ad-darqutni wanda ya tattara hadisai da suke magana gabaki daya akan ganin Allah tun daga hukuncin ganin Allah a duniya cewa ba zai yi ba kamar yadda Aisha take faɗa bai yi wa a ga Allah quru quru haka a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ga Allah a duniya mun karanta a baya cewa ya ganshi amma a mafarki wannan ya tabbata kuma wannan shine fassara mai kyau da za a fassara magana Ibn Abbas da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah shine fuska mai kyau da za a baiwa mazhabin al-Imam Ahmad da shi ma ya tafi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah karanta littafin sharhin wato tahqiqin Hamawiyya na malam Professor Ahmad At-Tuwayjiri ya tattauna akan wannan kuma ya talkhisinta karanta littafin ha ila yau abin nan al-asma wa sifat na al-imam al-bayhaqi shi ma ya tattauna akan wannan dan haka a duniya bai yiwa halittu su ga Allah amma a mafarki Allah subhanahu wataala ya bayyana kanshi ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma daga cikin khasa'is na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ranar al-qiyama Allah zai bar mu'mine su ga abinda ya ga dama su gani na zatin sa ko fadin Allah da yake cewa kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun malaman tafsiri suka ce yana nufin to kenan akwai waɗanda su kuma ghayra mahjubin kenan an ce kafirai lallai su yadda abin yake ranar alkiyama ar rabbihim daga ganin ubangijin su lamahjubuna za a katange su to kenan akwai waɗanda ba za a katange ba kamar da kuma Allah yake cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir to wannan sai malamai suka mishi fassara dayan biyu zuwa uku na farko akwai wanda suke gani ma'anarsa ba za a ganshi a duniya ba shine ma'anar la tudrikul absar ba za a ga Allah a duniya ba kamar yadda muka ambata wasu kuma suna ganin la tudrikul absar babu wani ido da zai ga Allah gaba daya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin istisna'in mu'minai da kuma waccan ayat take cewa wujuhun wasu fuskoki amma asali duka ba za a ga Allah ba wannan ayat ta zama umumi cikinan la tudrikuhu al-absaru jami'uha sai aka yi istisna'in absarul mu'minina haka aya ba ta nuni akan ba za a ga Allah ba dan suna hujja da ita ai Allah ya ce la tudkuru absar Allah ya ce annabi Musa innaka lan tarani da ire-iren waɗannan maganganun waɗannan ayoyin ba haka fasarorin suke ba za a ga Allah kamar da mai badr amana yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusran ahli al-i'tizali yace za su ga Allah su mu'minai bighairi kayfin ba a cewa ga irin ganin wa tashbihin ba a kwatantawa wa darbin min misali ko a buga misali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu idan aka ga Allah mu'minai suka ga Allah ya Allah ka sa mu a cikin wannan falala sai a manta gaba ɗaya ni'ima aljanna ma sai a ga ashe ba ni'ima bace sai malami yake cewa fa ya khusrana ahli al-i'tizali lalle mu'tazila sun yi asara kamar yadda bahawi yake cewa ne wanda di ya ƙaryata ganin Allah to bai cutar da kowa sai kanshi shine za a haramta mishi ganin haka ya fara cikin kitab lahuya ko wanda di ya ƙaryata ganin Allah to ya haramta wa kanshi ganin ne Allah ka sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wal mu'minuna yawmal qiyamati yarunahu ayanan lalle mu'mini za su ga Allah ranar alqiyama ido da ido kamar yadda kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisin da cikin bukhari da muslim da yake cewa kun ga wannan farin wata da kuke ganin shi a cikin dare na badari wato 13 14 15 16 san da wata yake cika kowa ke ganin sa yace to haka za ku ga Allah ba tare da turere ne ba ranar alqiyama wa in kanatil absaru la tudrikuhu ko da yake idan duna ba sa riska Allah shine kamar yadda muka ambata ko da zama ma'anar shi ba sa riska shi a nan duniya ko kuma an yi istisna'in watin mu'minai ko kuma ya zama ma'anar shi ba sa game shi da gani za su ga iya abinda Allah ya so su gani ne wa amma qauluhu fadin sa kuwa da yace la tuqabiluhu dhununu zace-zace tunani baya fuskantar Allah فمن المجملات وانا مغانا تشي دون قول اللي ابدا اغاني ما يكي نفي با قوله فدن سدا يتشي قربه كرامته وبعده اهانته قربه كسنشي زوا غا الله كرامته شيني كرامسا وبعده نيسنشي دغا الله اهانته شيني الله يو متين اهانه كينن يا ولاقنت متين فمردود يتشي wannan abun wurgi ce wannan magana yace amma awwalan fa innahu wasafahu bil ba'd yace domin tun farko ya siffanta shi da nisa wallahu la yusafu bil ba'd ba siffanta Allah da nisa ba siffa Allah bace wa in wusifa bil qurbi idan koda kuwa ana siffanta Allah da kusanci hadha in arada qurbuhu min ibadihi wa bu'duhu minhum idan ya zama a wannan zance abin da yake nufi da qurbuhu da bu'duhu kusancin sa ga bayi da nisantansa daga barinsu wa in arada taqribuhu lahum idan ko yana nufin wato neman kusanci da suke da shi wata ba'iduhu lahum da yadda yake nisanta su yadda yake kusanto da su da yadda yake nisanta su fallabzu la yadullu ala zalika lafadan da ya kawo na qurbuhu karamatun wa bu'duhu ihanatun binuni zuwa ga haka ma'ana ko dai ya zama yana nufin Allah yana kusa da bayi ko kuma bayi na neman kusanci zuwa ga Allah duka ma'anonin ba su fito ba fa innal qurba wal bu'da ghayr at-taqrib wat tab'id kusanci na qurb da bu'd daban yake da lafazin at-taqrib kokarin kusantuwa da at-tab'id kokarin nisantawa da bambanci wadancan zarfu ne wadannan kuma masadiru ne ko amma saniyan abu na biyu da yasa aka ce wannan magana ba ta da inganci فلأن قربه من عباده وتقريبه لهم domin kusancin Allah ga bayi da kusantar da bayi zuwa ga Allah inda salafil ummati wa a'immatiha agun magabatan wannan al'umma sahabbai da tabi'ai da limaman wannan al'umma ta musulmai wa ammatil mashayikh al'ajilla da kuma daukacin malamai shehunnai masu girma laysa mujarradal in'ami wal karama ba wai kawai tsuran ni'ima da karamci da Allah ya yi mutum ke nuni zuwa ga yayi kusa da Allah ba bal yaqrubu min khalqihi kayfa yasha Allah yana kusanta bayin sa yadda yaso wa yuqarribu ilayhi minhum man yasha kuma yana kusanto da wanda yaso kama kad bayyana zalika fi mawdihi kamar da muka tattauna wannan a wani wuri daban akwai risala ta musamman da Ibn Taymiyyah yake da ita akan wannan qadiya risalatun fil jam'i baina ulul rabbi wa qurbuhu min ibadi wa qurbi min ibadihi tana cikin majmul fatawa a cikin mujalladi na 5 da kuma wasu tattaunawa da yayi akan dai wannan qadiya a cikin dai majmul fatawa din mujalladi na 6 yanda za a bambance tsakanin cewa Allah yana sama da kuma fadan wa huwa ainakum ma'akum aina ma kuntum da magana akan cewa sandan bawaye sujuda babu sa'ad da yake kusanci da Allah kamar wannan lokacin ya tantance maganganu akai wanda suna daga cikin wuraren da suke zama sarkakiya ko madogara da jahmiya suke makalkalewa akan su wajen cewa Allah yana ko ina Allah ka tsare mu daga bata malam ya ci gaba da cewa wa qad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi fi jawfi al-layl al-akhir mafi kusancin zamanin da bawa ke kusanci da ubangijinsa mafi kusancin zamanin da bawa ke kaiwa kusa da ubangijinsa shine fi jawfi al-layl cikin duhun dare cikin dare wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya fitar da shi daga sahabi amr dan ambasa radiyallahu anhu a cikin sunan dinsa kuma hadisi ne tabbatacce dogon hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kala daban-daban a cikin sa haka al-imamu an-nasa'i ma ya fitar da shi wa sabata fi sahihi annahu qala kuma ya tabbata a cikin littafin sahihu muslim da kuma sunan ta al-imamu an-nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin zamani mafi kusancin wuri kenan yanzu kuma wancan lokaci mafi kusancin wuri wanda bawa zai kasance tare da ubangijinsa shine sa'ad da yayi sujuda sujuda ita ce lokaci mafi wuri mafi kusanci da bawa ke kasancewa tare da ubangijinsa cikin dare kuma sulusul layl al-akhir shine shi kuma lokaci mafi kusanci da bawa ke kasancewa tare da ubangijinsa to wasu sai su amfani da waɗannan lafuzza da ire-iren su sai su nuna cewa to ai gashi Allah da kanshi kuma manzo Allah ya bada kanshi ya bada labarin cewa ga bawa ya kusanci da Allah Allah ya kusanci bawa a irin wannan yanayi to idan kuka ce Allah yana sama to ya kenan ya kuke so ku ce to Ibn Taymiyyah ya tsaya tantance maganganu akan wannan haka a cikin littafin sharhu hadithin nuzul nan ma ya wasu maganganu ire-iren waɗannan a wurare daban-daban Ibn Taymiyyah yana daga cikin malami masu irin wannan al'ada ta maimaita maganganu a wurare daban-daban kamar al-imamu an-nawawi ne shi ma haka yake yi zaka yayi magana a cikin wuri kaza a cikin azkar ya fada ta kuma a cikin riyadus salihin yayi magana a cikin sharh sahih muslim ya fada kuma a cikin majmu'u sharh al-muhazzab ko a cikin tahdhibul asma'i wal lughat haka dai to suka maimaita irin wannan magana to wani lokaci idan suka ba maimaitawa kamar irin nan sai ya ce na riga na yi ta a wuri kaza to irin wannan kamar Sheikh Al-Albani ne shi ma Muhammad Nasiruddin yana da irin wannan dabi'ar shine yake maka ishara zuwa ga wannan idan kana son kaga inda ya baje kwanduwa akan wannan mas'ala sai ka koma wancan wurin wannan wurin da aka yi ishara ko wannan littafin da aka ambata sai ka je ka karanta shi dan kaga waɗannan bayanai dalla-dalla game da waɗannan mas'aloli kamar da yadda ya bayyana din anan din haka abun yake kusancin Allah subhanahu wata'ala da bayinsa bai nufin kusanci cewa zatin Allah ya zo inda kake sujudan nan tare da cewa ya tabbata a hadisai ingantattu na hadisin nuzul cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah yana saukowa a ƙarshen dare zuwa sama ta daya to kaga wannan shine mafi kusanci din ta fuskar wato zamani ta fuskar zamani ƙarshen dare a sa'ar da Allah yake sama ta daya din nan to kaga yana da kusanci da bayan shi a wannan zamanin ta fuskar wuri kuma zarafi na wuri shine sanda bawa ya kifa goshin shi ya sujuda to wannan ita ce siffa mafi nuna kaskantar da kai ga Allah duk da yake ita ma akwai sabani tsakanin wace siffa ce mafi nuna sharafin bauta ga Allah shin tsayuwar karatu ko sujuda a cikin sallah wasu malamai suna ganin sujuda ne saboda waɗannan soshin saboda kuma a sujuda bawa yana saryar da abu mafi daraja a jikin halittarsa ita ce fuska goshinsa da hancinsa ya dirmusa su a cikin ƙasa dan gaisuwa ga Allah. Wasu kuma suna ganin a tsayuwar sallah ta fi daraja, saboda tsayuwa ita ce asalin sallah, saboda abin da ke cikinta na karatun Alkur'ani. Kaga su sai suka amfani da zikirin da ake yi a tsayuwa ya fi daraja fiye da zikirin da ake yi a sujuda, domin zikirin tsayuwa tilawa Alkur'ani ne. Wancan kuma suka ce a hai'ar wato positionin na gaɓoɓi shi za a kalla. Idan ka kalli positionin na gaɓoɓi, to sujuda ta fi falala fiye da tsayuwa. In ka kalli kuma nau'in zikirin da ake yi, to tsayuwa ta fi falala fiye da sujuda. Da haka ake cewa khairu salati tulul qunut, mafi alherin sallah ita ce wacce tafi tsawon qunuti, anan shine tsawon tilawa, saboda tsawon zikirin tilawa yafi ba sallah falala fiye da komai. Shi sa aka zo sallar dare, ai akan tsawaita karatun tilawar fiye da komai, kuma ba za a tsawaita sujuda da ruku'u ta kai tsawon tilawa ba. To a wannan dai mas'ala ce khilafiya, Ibnu Qayyim al-Jawziya yayi magana akan ta, ina jin ba na manta ba, cikin adda'u wad-dawa ko littafi nashi. To ash-shahid shine yanayi na sujuda jama'a shine mahalli na zarafin wuri wanda bawa yafi zama akan wata siffa mafi kaskantuwa ga Allah. Dan haka Allah baya maishe da addu'ar da aka yi a sujuda, saboda kaiwa matuƙa ne wajen bauta ga Allah. Qala ta'ala, Allah yace wasjud waqtarib, wasjud kuma kai sujuda, waqtarib ka kusanto ga Allahnka. Wa amma qawluhu, fadin sa da yace uluwuhu min ghairi tawakkulin wa maji'uhu min ghairi tanakkulin. Uluwuhu, daukakuwar Allah yana kasancewa ne min ghairi tawakkulin, ba tare da hauhawa ba, ba hawaye dai sama ya samu ya zauna ba. Wa maji'uhu, kuma zuwan Allah da za a ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, da kuma zuwan da Allah yake din sama ta daya a ƙarshen dare, yana yin shi ne min gairi tanakulin, ba tare da yayi tafiyayya ba, ba tare da yayi transporting daga wuri kaza zuwa wuri kaza ba, ba tare da ya ciratu daga wani waje zuwa wani ba. Malam yace fa kalamun mujmalun, wannan ma magana ce din kulalliya. Huwa ila albid'ati aqrab, kuma tafi kusa da bid'a fiye da kusancinta da sunna, tafi kusa da bata fiye da kusancinta da shari'a. Fa innahu qad yadhharu minhu annahu laysa huwa fawqa khalqi, domin daga cikin ma'anar take bayyana a cikin wannan zancen, so yake yace Allah baya saman halittu. Wa yufhamu minhu, za a iya fahimta kuma daga wannan zance nafyu ma dalla alaihi alkitabu was sunna, kore abinda alqur'ani da sunna suka tabbatar. Min wasfihi bil istiwa, sun tabbatar da su qur'ani da sunna siffanta Allah da daidaituwa, wal maji da zuwa, wal itiyan wa ghairi zalika da wasansu. Wa hadhihi al mas'alatu, haga wannan mas'ala, wallati qablaha, da wacce ke gabaninta kabirata ne, manyan matsaloli ne, waccan ta magana akan sujuda da kusanci da Allah, da wannan ta magana akan uluwi da kaza da kaza, yace manyan matsaloli ne. Zakarnahuma fi ghairi hadha al mawdi, suma mun tattauna akan su a wani wuri daban, misali irin jawabul la'itiradat al misriya, amsa akan itiradat togace togace da aka kawo daga ƙasar Misra. Wannan wani littafi ne wanda tarihin shi ya nuna cewa bayan da Ibn Taymiyyah yayi Hamawiyya, ina fata yan wasu kuma sauraron muqaddimar da malam yayi farkon katun Hamawiyya, malam Albani namu Allah gafarta mishi, ko kuma karanta ita kanta muqaddimar da shi Hamad Tuwayjiri yayi, lokacin da Ibn Taymiyyah ya yi littafin Hamawiyya, wanda shine ya jawo dirrigingimu waɗanda ƙarshe har suka kai ga sun yi sanadiyar rufe shi da rasuwarsa. Da ya yi littafin, aka ɗauka aka kai wa malamai tun a nan ƙasar Sham, suka duba, aka zo aka ce ana da ta cewa aka littafin ba a yadda ba. Aka zo aka kira malamai aka taru a fada, aka kira Ibn Taymiyyah ya zo ya zauna ya karanta musu littafin gaba ɗaya tsakanin azhar da la'asar, ba wai summary ya musu ko ya ba su abstract ba, a'a ya karanta shi duka. Aka ce eh, gaskiya ne, duk abin da ya faɗa gaskiya ne, haka salaf suke. Amma dai mu yanzu wannan aƙida ba akan take ba, abinda kawai suka ce kenan, tunda duk maganganun kamar yadda kowa dake nan ko mafi yawan mu ai mun saurari karatun nan da malai ko zaka kuma ka saurara duk maganar sai ya ce wani ne ya ce a wuri kaza wani da wani da wani sun ce ba maganar shi ce eh gaskiya ne duka su sauri su maliku su Ahmad dan Hanbali duk akan wannan suke amma dai yanzu ba haka ake so ayi ba shikenan aka dauki littafin aka sake kai shi Misra a inda sarakunan suke su sarakunan mamaliku din su a wannan sarki Nasiruddin Qalawun da aka kai mishi aka sake tare malami a Misra aka ce lalle aka aiko da sako Ibn Taymiyyah a taho da shi a kawo shi Misra aka zo da shi Misra nan ma ya sake tattaunawa da su wasu suka ma amince cewa abin da yake faɗi gaskiya ne ya zauna a Misra wajen wata shida sannan sai ya koma kasar su ta Sham to bayan ya koma shine sai wasu malamai wanda suka tada kayyab baya suka yi taraddoji akan littafin su subki da makamantansu su wajen biyar to sune ya hada gaba daya raddojin nasu yayi musu jawabul itiradatil misriya littafin zai kai mujalladi 8 amma lil asafi shadid abinda aka tsinta juz'i ne kwaya daya zuwa yanzu bai wuce bulugul maram ba muna nan da shi anan wanda aka buga har zuwa yanzu wato irin raddi ne na kankat wanda daga shi babu raddi kuma kamar raddin da albani ne ya ar-raddul mufhim wanda yace daga wannan ba zai karawa kowa raddi ba akan magana akan niqabi da safa hannu da ta kafa da hijabi da wane ne bayan da yayi jilbabu wasu suka ce kaza kaza fatawahu tukhalifu taqawahu waye da waye akai raddi shine dai ar-raddul mufhim yana nan anan mujalladi daya wanda yana da daci kwarai to yace daga nan ba zai karawa kowa raddi ba a duniyar nan ya kyale su da su salim da su mashhur to irin wannan raddi ne Ibn Taymiyyah yayi amma har yanzu littafin bai fito ba tayi yana nan a wasu wurare cikin ma'adana ta littattafai rubutun hannu ko a kasashen musulmai ko kuma a kasashen waɗannan barayin turawa tunda sun kwashe da yawa sun sace suna nan da yawa a Ingila da Faransa da Jamus kai har America ma a library na Congress na America akwai wuri na musamman wurin aje littattafai rubutun hannu ba dan kankani ba akwai su a Leiden akwai su a Sorbonne a Faransa kenan akwai su a Berlin akwai su a SOAS School of African Studies University of London a wurare da dama akwai a Shitabe wannan mai sunan shi Royal abin nan museum na Madrid duk mun karanta nan da ku tunawa a cikin muqaddimar da muka yi littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim wanda shi kanshi Iqtida'un a irin nan aka tsince shi akwai su da yawa sun sace lokacin rigingimu na hurubus salibiya da lokacin yaƙe-yaƙe da mulkin mallaka wani kuma a zaman musulmi a Andalus suka bayan an kori musulmi suka kwashe waɗannan wani kuma sun zo ne daga bayan musamman suka samu lalatattun musulmai suka siyar musu ko suka musu gwanjansu ko suka ba su sadaka ba haka suke ta kwashe su to da haka har yanzu musulmai suna neman littafai da dama a cikin turas ɗin su wanda ba a samu ba sai dai a ce an ji labarin shi a wuri kaza ko ana saran yana wuri kaza Allah ya tsare mu wannan littafi kenan shine jawabul itiradatil misriya alal fatwa al-hamawiyya gashi a ƙasa mala yake cewa min kutubil usulil hamma inji shi malam Rashad Salim kenan allati allafa Ibn Taymiyyah na daga cikin littafai na aqida masu muhimmanci da Ibn Taymiyyah ya rubuta wa huwa kitabun mafqud kaji magana littafi ne da ba a san inda yake ba ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدريه وابن القيم في اسماء مؤلفات ابن تيميه ولنا malamai duka san ambace su وابن شاكر في فوات الوفيات والصفدي في الوافي بالوفيات اظاهري malaman nan bai ma san an samu wani bangare din ba kenan yace ka gani magana da muke yace makhtutatu oxford ajugo wanda ya ambata a cikin littafin alwafi bil wafayat shi kanshi wafi bil wafayat din wanda shi malamin nan ya reference da shi rubutun hannu ne a jami'ar Oxford inda ya PhD kenan shi Rashad Salim kaji irin ta Oxford ina kenan ba Ingila ba to me littafin larabci yake a can alwafi bil wafayat me yake a Ingila na sata ne har littafin su dan hodiyo nan akwai su a wajen hatta littafin nan da ake karantawa ko ina mai sunan shi iya usunna dan saddauna ne ya jefa kasar Ingila zamanin yana rayi Allah ya gafarta mishi ya kwaso waɗannan ya tawo da su yana shugaban arewa din nan premier shine da yaje ziyara ya gansu yace a bashi copies ba saboda alfarmashi shugaba ne aka bashi copies ya dawo da su sanadiyar dawo su kenan suna nan da yawa zankame sun sace su kuma suna da masana suna training din kwararru akan bincike akan irin wannan littafin da yin taqiqi da kokarin analysis din su dan su gano tarihin mu da tunanin mu da al'adun mu dan sai da su yi mana makirci aikin da suke kawai kenan duk inda kaje an ce center ta research akan African studies ko African and Oriental ko Asian studies duka jami'o'in kasashen turawa akwai irin wannan center a America a Ingila a Faransa a Italia duka ko ina hatta Vatican akwai irin wannan center din kuma zaka zo ka tarar da masana ne suna magana da Larabci kaman ƴaƴan Larabawa sun karanta sun haddace sun san sarorin abubuwan mu kuma tabbaci kai abun na ruwan musulmai dan dai Allah kai alƙawari ya kara addini shi wa huwa fi arba'i mujalladatin yace cikin mujalladi hudu wa zakara ibnu rajab fi zail az-zail ala tabaqatil hanabila kenan ibnu rajab wa qala yace alal fatwal hamawiyya ma'ana al-isratil musiriyya alal fatwal hamawiyya arba'a mujalladat wa zakara annahu kitab annahu kitabul istiqama wa kutubun ukhra qad sannafa ibnu taymiya wa huwa bi misra ya ba da labarin cewa wannan littafi inji ibnu rajab da wannan namu din na al-istiqama da wasu littafan ibn taymiya ya rubuta su ne wa huwa bi misra yana kasan misra fi muddati sab'i sinina sannafaha fi sijni cikin shekaru 7 da yayi bayan an saki kamo shi an zo an kulle shi a gidan yari inda har rayuwar shi ta kare ana wa kalamu ibn taymiya huna yadullu ala annahu allafa al-istiqamata ba'da al-jawab li-itradat al-misriyya wannan zancen da ibn taymiya ya yi anan da yayi mana reference da itradat yana nuni akan cewa wannan istiqama shine mutaakhir dan shi sai hayyu ai referring to wancan wallahu a'lam to ina ganin sai mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka